Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 a gugun Najeriya da Nijar kamar da Chadi. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masu fashin baki a fannin kafafen sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan yunkurin da hukumomin Najeriya ke yi na samar da dokar da za ta sa ido kan masu wallafa labaran bogi da na nuna ƙiyayya.
Yanzu mafi yawanci yanzu ba kowa bane ya san mene ne ya kamata yi, mene ne bai kamata yi ba, mene kamata ya faɗa, mene ne bai kamata ya faɗa ba.
Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji sabuwar takaddama da ta kauri tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnati. Baya ga haka yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan girman matsalar yin ba haya a fili, yayin da a yau wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan makewayi ko banɗaki a duniya. Lambar da za a kira ita ce 2022-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu ƙararru biyu kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka sun gaya ma kwamitin da ke sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a yau dinnan Talata cewa sun damu da yadda shugaba Trump yake matsa lamba wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ranar 25 ga watan Yuli, cewa ya kaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance. Kanar Alexander Weinman, wanda babban ƙwararre ne kan harkokin Ukraine a kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House, ya saurari lokacin da Trump yake bukata alfarma cewa a bincike ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin 'yan jam'iyyar Democrat masu shirin ƙalubalantarsa a zaben 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma harkokin kasuwancin ɗansa Hunter Biden. Abinda na ji bai dace ba kuma bai kamata ba, a cewar Weinman, wani da daddan sojan Amurka da ya ci lambar yabo wanda ya zo wurin bayar da ba'asin sanye da uniform ɗinsa na soji a gaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leƙen asiri, wanda shine zaman bayar da ba'asi na farko a mako na biyu na sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige Trump. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsayawata lokacin tsara Paul Whelan kafin a masa shari'a, wanne ba Amurke ne da ake zarginsa da laifin leƙen asiri a Russia har zuwa ranar 29 ga watan Disamba. Lauyoyin wanda aka tsaran, wanda kuma tsohon sojan ruwan Amurka ne waɗanda suka yi watsi da tuhumar, sun kafa hujja a wani zaman saurare da aka yi na ƙarar da suka ɗaukaka ranar 19 ga watan Nuwamba, cewa ya kamata a rage mawalan takunkumin da aka sanya mishi a gidan yari kamar riƙe shi a gida. A lokacin da take yanke hukunci, kotun birnin Moscow ta ce kotun ta yanke hukunci ne a kotun gundumar Moscow da ke lardin Lefort Tower, kuma an yi watsi da karar kamar yadda Interfax ta ce. Whelan, wanda kuma ke rike takardun zaman kasar Canada da na Ireland da kuma Birtaniya, ya zargi masu gadin kurkukun da cin zarafinsa a lokacin da yake tsare. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurinsu na tserewa, inda suka ƙetare layin da 'yan sanda suka shata, yayin da wasu ƙasa da 200 daga cikinsu suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shinge a jami'ar Hong Kong, wacce 'yan sanda suka zage ta wato tun ranar Lahadin da ta gabata. Wakilar sashen sananci na muryar Amurka Iris Tong, wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta Hong Kong, ta bayyana yanayin kuncin da ake ciki, wato a inda akalla matasa biyu suka yi barazanar kashe kansu. Na ga wani yaro yana barazanar daba ma wuyarsa wuka inji Tong ta kara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba kawai yayi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa amma wasu mutane sun ce ba lalle ne yayi hakan ba kuma sun ga ya masa ya ajiye wukar Kungiyar Taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau talata don cika alƙawarin da suka yi na musayar fursunoni wanda ya shafi sakin wasu manyan komandojin su uku majiyoyi masu alaka da kungiyar ƴan ta'adda sun ce an saki dan Amurka Kevin King da dan Australia Timothy Weeks a kudancin lardin Zabul da King da Weeks dukkansu shehunan malamai ne a jami'ar Amurka da ke Kabul kuma an sace su ne a watan Agusta na shekarar 2016 a wajen jami'ar sakin su biyun ya zo ne ɗan sa'o'i bayan wato ɗan komandojin Taliban uku zuwa Qatar domin musayar fusnonin fusnonin kungiyar mayakan su uku sun hada da Anas Haqqani wanda babban yayansa ne shugaban kungiyar ta'addanci mai alaka da Taliban wanda ma yake amfani da sunanta tun shekarar 2014 ne gwamnatin Afghanistan ke tsare da Anas Haqqani tare da komandojin Taliban wato Haji Malik Khan da Hafiz Rashid
a gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to a Najeriya masu fashin baki a fannin kafofin sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan shirin da gwamnatin tarayya ke yi na ganin an samar da dokar da za ta sa ido kan masu yada labaran bogi da na nuna kiyayya lamarin da kungiyar ƴan jaridar Najeriya ta NUJ ta ce mataki ne na hana ƴan jarida da bangaren ƴan adawa fadin albarkacin bakin su dangane da haka na zanta da Fa'iza Nasir ƙwararriya a harkar shafukan sada zumunta inda na tambaye ta yadda take kallon wannan lamari
wato mafi yawanci yanzu da yake kasa an koma komai da waya akwai technology ta kimiyya da fasaha kenan da ƴan jarida yanzu sun samu wata dama na yaɗa labarai ta ita wannan makafa na yada zumunta na social media nan ne ya fi musu kurkusa don su gabatar da labari to su waɗanda abin suke ganin zai shafe su waɗanda ke amfani da ita wannan kafa kenan ko ita social media don gwarin yada labari da sauransu sai dai kuma shi a bayanin nashi shi ministan labari yake cewa a'a ba wai wannan wato kudiri wato ya wato fadada abin inda yake nuna musu cewa ba wai ita kudirin ta yi targeted din su bane amma dai
wato ba an kaikaice su bane
ta yi targeted din mutanen da suke wato yada labarin ƙarya sauransu duk da yake dai a cikin ƴan jaridun dai akan samu waɗansu dai da ke fifita labarai ka gane su canza labari ba haka yake ba su ce hakan ne to akan ɗan samu irin haka a cikin wato ƴan jarida amma dai shi dai na ji daɗin da ya fito dai ya ce akan ba wai wannan ƙudurin ta yi targeting ɗin su ƴan jarida ba ne.
To na san dai su kamfanoni da suke kula da waɗannan shafukan na sada zumunta kamar su Facebook suna ɗaukan nasu matakai na kare yaɗa labarai na bogi kamar zuwa yanzu kin gamsu da irin matakan da suke ɗauka ko kuwa akwai abin da za su ƙara yi?
Gaskiya ban gamsu ba da irin matakai da suka ɗauka ba kwanan nan shi shugaban ta wanda ya samar da Facebook shi
Mark Zuckerberg
an gayyace shi majalisar ita Amurka inda ƴan majalisu suka zauna tare da shi suka dan masa wasu irin tambayoyi to gaskiya ban ji daɗin irin matakan da ya ce ina da shi ba don gano irin waɗannan abubuwan da kuma wato dakatar da mutane da ke wato irin waɗannan abubuwan
wato idan na fahimce ki dai kina nufin sai sun ƙara ƙaimi kenan wajen matakan da suke ɗauka
sai sun ƙara ƙaimi kwarai da gaske akan dokan da suka ɗauka don mafi yawanci yanzu ba kowa bane ya san menene ya kamata yi menene bai kamata yi ba ne ya kamata ya faɗa menene bai kamata ya faɗa ba
Fa'iza Nasir kurariya a harkar shafukan sada zumunta a Najeriya. To a jamhuriyar Niger kuwa wasu kungiyoyin kwadugo sun kuduri aniyar saka kafar wando daya da mahukuntan kasar wanda suka ce sun gano alamun ana yi wa bukatun magoya bayan su rukun sai kanar kashi laifin da suka daura akan ministan kwadugo wanda suke zargi da fifita wasu kungiyoyin ma'aikata akan wasu sai dai tuni ministan ya yi watsi da wannan zargi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumin Burma ya aika mana da karin bayani.
Irin yadda ma'aikata a ƙarƙashin inuwar wasu kungiyoyin kwadago ke nuna alamar kosawa da halin ko inkulan da suka ce gwamnatin Niger na nuna wa matsalolin ma'aikatan kasar wace a fili ake gane ta saba alƙawuran da ta dauka a watannin baya kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da sakataren hadaddiyar kungiyar kwadago ta CSTN Ya'u Muhammadu ya karanta.
Muna kira ga babban murya a yi kokari duk waɗanda suka zama to ƴan kwantarai mai yau a cikin fonction public waɗanda suka danganta da aikin karantarwa da na sante laya al'umma ya kamata duka a sa su cikin a dauke su a cikin aikin gwamnati. Shi kokari duk waɗanda suka zama to an fudda su a shekara 2017 saboda su yi grave ya kamata a maida su su aikin su. Muna kira gare shi ya yi kokari a samu wannan statue na ma'aikatan meri a hido shi a yi aiki da shi a ba su haƙin su.
Jan kafar da ake fuskanta wajen zartar da wasu matakan inganta rayuwar ma'aikata na daga cikin abubuwan da suka sanya waɗannan kungiyoyin kwadago kimanin 8 kiran gwamnati ta farka daga barci.
Muna tambaya da babbar murya da rage kuɗi na isansu wannan yana cikin yarjejeniya da muka da gwamnati aka rataba hannu kungiyoyin kwadago sun sa hannu gwamnati ya sa hannu za a yi hadan zuba ila. Muna kira ga gwamnati ya yi kokari wannan alkawari da ya dauka na cewa cikin wannan kankena nashi za a yi lojoman sosiyo za a yi gidaje saboda ma'aikata masu karamin kari 25,000 wannan ya zama to ya tabbata.
Zaben da aka gudanar a watannin baya domin tantance kungiyoyin kwadagon da suka cancanci su wakilci ma'aikatan kwadago a gaban hukuma wani abu ne da USTN da kawayenta ke dauka a matsayin wata hanyar da gwamnati ke amfani da ita don fifita wasu kungiyoyi akan wasu. Sai dai ministan kwadago Ben Omar Mohammed ya musanta wannan zargi. Yana mai cewa ba minista ko mataimakansa ne suka kada kura ba, ma'aikatan Niger ne suka zabi wakilansu, kuma ka'ida ta ce duk kungiyar da ta gaza samun kashi 5 daga cikin 100 na kuru'u ta fadi a wannan zabe. Saboda sakamako ya nuna kungiyoyi 5 ne suka cancanci su wakilci ma'aikatan kwadagon wannan kasa a hukunce. Su ya kamata su tantauna da hukumomi akan matsalolin ma'aikata ba wasu ba, inji shi. Kungiyoyin da suka fitar da wannan sanarwa a ƙarƙashin jagorancin kungiyar USTN sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai hakata cimma ruwa game da matsalolin da suka addabi ma'aikatan kwadago. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Fagai da Sule, yau 19 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan matsalolin da suka shafi makewayi ko banɗaki a duniya. Taken wannan shekara dai shine kada a bar kowa a baya. A dai watan da ya gabata hukumomin Najeriya suka bayyana cewa ƙasar ce ta farko da aka fi yawan yin bahaya a filin Allah, lamarin da kai haifar da yaɗuwar cututtuka. Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, yaya girman matsalar yin bahaya a fili take a yankunanku, yaya kuma za a shawo kan wannan matsala. Kafin mu buɗe layuka mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Bismillah, Allahu Akbar, 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 Allah yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu abubuwa cewa karfe 10 na dare sura minti 15 a Najeriya kenan. Mun samu kira daga Jigawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya.
Amin wa alaikum salam.
Babangaje mai trader ringin.
To muna jin ka Babangaje.
Ina dan kashe radio ne na wanta mauri.
Yau muna magana kan batun matsalar yin bahaya ko bayin gida a fili da ake yawaita samu yayin da ake bikin waiwayin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kan wannan matsala.
Eto gaskiya hakika wannan abu ne mai muhimmanci. To amma kuma an bi tabarawo a bitami musawa idan Hausawa. Domin zaka ga a kaman yare tashar mota ko kasuwa zaka ga gwamnati ta zo ta gina ainihin wato ban daki amma sai ka ga mutum ya shiga cikin ban dakin maimakon ya shiga ya a cikin ban daki yayi a waje.
Babban
gaskiya ni
kana ga menene yasa mutane suke kaucewa irin waɗannan wurare da ake samar wasu JC a wani daban?
Eto wai wasu suna cewa kaman wai in ana bandakin da jama'a suke yawan amfani da shi wai ana daukar cuta wasu wannan hujja suke kawowa kisa suke saura cewa wannan. To amma kuma kaga inda zaka je bayan gari kai ba haya wani ma ya zo yi kaga ai anan ma cuta take ba inda ainihin aka kebe domin jama'a su ga su fita su yi amfani da shi yau da gobe ba.
To muna godiya Babangaje daga Jigawa. Bari mu leka makwabciyar Jigawa Kano kenan. Wani ne akan layi?
Yawwa, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum
salam. Malam Badamasi Ali Rijiyar Lemo daga Kano, Najeriya.
To muna jin ka Malam Badamasi.
To magana ta gaskiya kusan dai hukumomi ne zaka ga cewa babu gurare na tsugunno akan hanyoyi da ya kamata a ce an yi. Kuma wani lokacin zaka ga dan wannan kudaden da ake biya yana yi wa mutane tsada. Wani bai da naira 30 da zai biya to ganin wannan dan saukin sai mutum ya je ya tsugunna bakin titi wanda hakan ba daidai bane.
To kana ga taya za a shawo kan wannan matsala?
Eh to abin mafi sauki dai ina ganin akwai buƙatar hukumomi su gina tsugunne a bakin titina ko a tashoshin motoci. Idan da irin wannan koda na hukuma ne wanda za a dinga ba wa marasa dama kyauta suna yi to wannan zai hana a yi barkate ko ina a bakin hanyoyi.
To muna godiya Malam Badamasi daga Kano. Bari mu tsallaka zuwa jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiya wannan al'amari da ake na ba haya a hun dubawa ne ƙwarin gaske yadda ya kamata. Domin ya kamata a ce kaman ainihin su hukumomin mu tun daga kaman hukuma har zuwa matakin tarayya ya kasance a duk inda ya kasance za a zamu kaman mutum goma haka. Ya kasance an musu wurin kewayawa inda yake ba tare da sun je a fili sun yi shi ba.
Malam Ibrahim, a nan yankin ku ne na yi ji kamar ya girman matsalar take?
Wallahi idan za a ga abin kyamu abin ma duk yadda kake sanar ya wuce haka nan idan za ka samu kaman kasuwari.
To layin Ibrahim ya katse, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muhammad Lalo barka da yammaci.
Alhaji Musa barka da dare.
Eh sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rido da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Madalla muna jinka.
Kuma ina maka barka da dawowa.
To madalla nagode Alhaji Musa.
To alhamdulillahi. Abin da yake kawo gaskiya Muhammad Lalo mu nan kaman mu nan a Najeriya ma dai inda na san especially nan Kaduna. Wallahi in ka shiga wata unguwa wallahi ba za ka iya haɗiyayyo ba. Saboda za ka ga da yawa ka bayan layi za ka ga mutane sun zo an yi rayu. Kashin ma ba wai za ka fita wajen gari ba ne za ka yi bayan gida a bayan layi. Wanda ke titi na gurin wanda hanyar da mutane suke gidan lungu su bin su wuce za ka ga dukka bayan gida nan a gurin. Lame mutane ba su ɗauki cuta ba. Ya kamata mutane su ka kiyaye san zuciya. Kamar magana da mutane suke magana cewa wai a gina bayan gida ga za ka ba da sauransu. Ai ko an gina irin waɗannan mutanen wani taimakon ya je ya shiga wurin da zai je ya kawo wa mai gare ya a waje. Yana ganin kamar shi hakan ya fi mai kwanciyar hankali. To don haka mu dai muna kira ga al'umma ya kamata a kiyaye saboda cututtuka ba sun mayo mutane yawa. ne muka fatan alkhairi. Allah ya sa ta ci lafiya. Alhaji Musa Garo
na. To muna godiya Alhaji Musa, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Shu'aib, zan ance ke ta jihar Nasarawa.
To muna jin ka Malam Shu'aib.
To alhamdulillah, wannan rana ce mai muhimmanci da majalisar dinkin duniya ta ware na ranar ba haya a duniya. To a gaskiya abin kam a kasashen mu na Afirka, ko kuma ince musamman kasashe Najeriya, to gaskiya sai dai mu ce la hawla wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a gaskiya yanayin da mutane suke yin bayan gari barkatai, za ka ga mutum kana kallon sa ma zai hau kan bola yazo yana yin bayan gari, baya jin kunyar wucewa mutane ma. To kaga wannan ba abu ne mai kyau ba, kuma matakin da ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan shine gwamnati ta fidda wuraren ba haya a wuraren da ya kamata, kamar misali kamar kasuwa da tashoshin shiga mota da wuraren da ya kamata a ce duk inda jama'a ke hutsa, ya zamto cewa gwamnati ta fidda.
To muna godiya Shu'aib a jihar Nasara, bari mu je jihar Taraba. Wane ya kallai?
Magana shi ne Musa daga jihar da karamar hukumar Idil Karzama.
To muna jin ka Malam Musa.
Wallahi lallai sai na zo na bude rizo a ƙarshe ba sai akan wannan maudu'i ba.
To Malam Musa, muna magana kan batun matsalar bahaya da ake yawaitar samu a yankuna kuma sassa na duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, yayin da ake bikin wannan rana ko kuma waiwayen wannan rana ta matsalar bahaya.
To a gaskiya sai shi billahi ba kyau. Domin ya kamata mutane su dinga yin abin da ya dace da rayuwa. Domin kai karan kanka misali, yau aka ce tsabtar muhalli ai abu ne mai kyau, tsabta ma addini ai abin yi ne, ba ma sai an gaya maka wani sana.
To muna godiya a muna jin ka Malam Musa, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Bari mu je jihar Zamfara. Mun gode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo, barka da warhaka, barka da wannan lokacin, tare da abokin aikin ka, yana muku fatan alkhairi.
Barka da dare.
Malam Lalo, sunana Nasiru Husaini Kurgui, mai Gwanjo Bace, sauka Sagusa, jihar Zamfara.
To muna jin ka Malam Nasiru.
Da farko ina ma fatan alkhairi. Gaskiya Mahmud Lalo, ina jinjina ma majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan ran, saboda diba da irin muhimmancin da wannan ran. Na farko kenan. Mahmud Lalo, a arewacin Najeriya, in ka duba inda ake kazanta a inda za ka ga ana yin bahaya babu sai ka zo arewacin Najeriya, ko arewacin Najeriya ma a wannan bangaren ne gabaki daya. Kudancin Najeriya ba su iri, ba su yadda su da wannan hukuncin gabaki daya a wannan wajen su. Me yasa shugabanninmu na arewacin Najeriya a matsayinsu na masu kishi ba za su dawo da irin abin da ake a kudu ba? Kudu ma ai Najeriya ce, ko ba ka bane ba? Su ma Najeriya ce kamar kowa. Me yasa arewacin Najeriya ba mu kowa mai sauta ma kanmu don mu gudu tare mu ce da tare? Ya kamata a ce shugabanninmu kamar yadda na ji an ce gwamnatin tarayya za ta gina gine-gine, ana neman shawara ta gina wurin tona tare da za a yi, yana da cewa hakan nan ne, amma a yi farashi mai sauki wanda al'umma su da gano da cewa don su ake yi ne. Yanzu ba wanda zai yi gida a ce da yi wurin tona ba, ko ba gani Mahmud Lalo?
Haka ne.
To duk wanda zai yi gida, ba wanda zai gida da yi wurin tona ba, saboda me yana gudu wani zai je wani dauko na cuta wanda babu da kyau. Me yasa ana bari?
To muna godiya a Nasiru Kurbi daga jihar Zamfara, bari mu je jihar Bauchi. Wane ne kan layi?
Kai kana tare da Bala Alhajin ka daga sanin da kamakon la jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Bala.
Yawa, dangane da yanayin muhalli da ake na ranar masaiko?
Batun ba haya yi.
Yawa, to kamata yi mutane su kiyaye ba haya barkatai a irin akan haya da shauransu. Kamata in masai ɗinka ya cika, ka yi ƙoƙari ka kwashe shi, ka gyara wajen. Makamai irin a dinga zama ka ga mutane suna kashi a bola da shauransu ba. Kamata yi duk wani mai gida da wanda ya kasance iya da waje, in ta ya cika to yi ƙoƙari ya kwashe, wanda ga musamman a buɗe yake bari kuma ta shigo da tsofaffi.
To da fatan za ka mana kuwa Bala daga jihar Bauchi, an ɗaga mana hannu, muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
A yau din nan ana ci gaba da fafatawa a tarkade da rarraya na neman shiga wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na shekara 2021 da za su waka na kasar Kamaru inda arkunin ka na jamhuriyar Niger ake can ana gogawa tsakanin jamhuriyar Niger din da kasar Madagascar wadda aka rawata ta farko a karshen makon jiya Madagascar din taiwa Ethiopia ko Habasha ci dai mai ban haushi ita ko Ivory Coast ko Côte d'Ivoire taiwa Mena National ta jamhuriyar Niger ci dai da nema a Abidjan babban birnin kasar Côte d'Ivoire sai dai wasan tsakanin Niger da Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ya bar baya da kura ganin cewa alƙalin wannan wasar dan kasar Angola so biyu yana baiwa ɗan Côte d'Ivoire ko Ivory Coast din penalty ko cin daga kai sai mai tsaron gida na farko a minti 22 da soma wasan wanda Max Alain Gradel ya kasa ci gaban Dauda Kasali mai tsaron gida na Mena National na Niger sai na biyu a minti na 66 wanda Frank Kessié ya saka a minti na 68 kuma a lokacin saka cin ga yanda abin ya wakana
il a attendu jusqu'au dernier moment pour prendre Kasali à contre-pied c'est bien joué de la part de Frank Kessié regardez il sait exactement où mettre le ballon et Kasali a choisi le côté gauche Frank Kessié a placé ce ballon à droite sur la droite du gardien Kasali
oui. avec beaucoup de sang-froid
ouais.
c'est bien fait c'est parfait
A wannan rukunin na jamhuriyar Niger gabanin wasannin na yau Madagascar ce yake kan gaba da maki uku sai Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ita ma tana da maki uku sai Habasha ko Ethiopia da jamhuriyar Niger ba su da maki ko guda inda a yau Niger ke karbar bakuncin Madagascar sai kuma bugawa tsakanin Côte d'Ivoire ko Ivory Coast wadda ke kan bakunci wa Habasha ko Ethiopia a wasannin sada zumunci na kungiyoyin kwallon kafa na duniya ne yau din kasar Argentina ta yi kunnan doki 2-2 a Tel Aviv a kasar Isra'ila da Uruguay inda Lionel Messi ya saka ci na baiwa kasarsa damar yin kunnan doki da Uruguay din yayin da Edinson Cavani dan kasar Uruguay da ke buga ma Paris Saint-Germain ta kasar Faransa shine ya cin farko kungiyar kasarsa ita ma kasar Brazil ta yi wasan sada zumunci a yau Talata din da kasar Korea ta Kudu inda har zuwa lokacin aiko wannan rahoton kungiyoyin suke ci daya da ne ba a daya cin kwallon Brazil a minti na 9 da soma wasan wanda Paqueta yayi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai labarai a takeice
kwararru biyu kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka sun gaya ma kwamitin da ke sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a yau din nan Talata cewa sun damu da yadda shugaba Trump ya matsa lamba ma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ranar 25 ga watan Yuli cewa ya kaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance Hanar Alexander Weinman wanda babban kwararre ne kan harkokin Ukraine a kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House ya saurare lokacin da Trump yake bukata alfarma cewa a bincike daya daga cikin na gaba-gaba cikin ɗan jam'iyyar Democrat masu shirin kalubalantarsa a zaben wato shekara 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma harkokin kasuwancin ɗansa Hunter Biden Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsayawata lokacin tsare Paul Whelan kafin a masa shari'a.
Tumadalla masu roba ki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shirye namu ne sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfin 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi kada ku manta. A da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da video yanzu amma da ita Hadiza Kyari da Tani gabatarwa da Julie Lane Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa sai injiniyan mu Justin Mahmud Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC